يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهتبوا كوجمها تبياني كدا كوجمها تبياني كدا
idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2018 da fatar an shekara lafiya jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suka dauka da muhimmanci. A shirin domin iyali na farko a shekara ta 2018 yau Alhamis 4 ga watan Janairu shirin ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnati ta bada ƙarfi bana. Ga bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa wani mai sharhi kan harkokin iyali a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
Kasashe da dama sun nuna damuwarsu da harka ta iyali wanda har wannan yasa suka samar da hukumomi da suke kula da harkar iyali. A Najeriya ba a da wata tsayayyiyar hukuma wacce take hukuma ce kamar da hukumar man fetur take, hukumar lafiya, hukumar ilimi, ba a da wannan hukumar da za a ce wannan hukumar iyali ce. To saboda haka daga cikin abubuwan da ya kamata hukuma ta duba domin inganta rayuwar al'umma shine samar da hukuma ta iyali. Kar mu manta cewar iyalin da shine ake gina al'umma, daga iyali ne ake samun mutane waɗanda mutanen nan za su zo su ba da gudunmawa a harkar al'umma, su ba da gudunmawa a ɗaiɗaiku, su ba da gudunmawa a gwamnatance. Idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma, idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya, gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya. Saboda haka matukar yadda ake ganin muhimmancin hukumar man fetur, hukumar tsaro, hukumar lafiya, hukumar ilimi, to matukar haka ya kamata a ga muhimmancin hukumar iyali. Ba ma haka ba, ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali, domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu, sai an samu iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu, sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka kididdiga na abin da muke cewa demography. Mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su, mutum nawa ne magidanta maza da mata, mutane nawa ne matasa, mutane nawa ne jarirai. Wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa. Sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu, idan sun karu za su zo da bukatu kaza. Saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba, zai kalli waɗancan bangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taba su kai tsaye wurin biya musu bukata.
Ita kuwa a nata bayanan Hawwa Ibrahim El Yakub, director a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano, cewa ta yi.
Ina gani gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba da kyau shine a cikin ƴan binciken da take yi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu masu tallafa mata akan harkar iyali. Ya kamata a tantance a duba matsalolin nan sosai, saboda ni naga kamar binciken kawai ake ana ta kuma yin rubutu. To abinda na lura shine yawancin binciken wani lokaci ba a amfani da shi. Har yanzu zaka ga akwai kamar yanzu wani harka ta fyaɗe karuwa take yi, duk da dai ba a so a ce ta karin, amma a gaskiyance karuwa take, don kullum muna samu zaka ga ana maka wa'a bugo mana waya mu fita, in ka je police station abinda dai zaka ji na jiya sai ka ji ma kamar ya kara karuwa. Misali zan iya baka abinda yake damu na kamar yanzu a harkar ta danna. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce a yanzu inda gwamnati ta dauki abin nan da muhimmanci za a iya cimma burinsa, a riga ya zama to ya zama tarihi. Iyaye wanda ake wa ƴaƴansu fyaɗe hatta kai ga yanzu sai a ji a roƙe su sarar da haƙƙinsu, a ba su kuɗi su haƙura da cewa an wa ƴaƴansu fyaɗe. Za ka ga yarinya ce ita shekara 8, ita shekara 10, ita shekara 11, kwanan nan bai fusa ta yi 2 ba, aka kira ni bayan magariba ga matsalar da ake da na tashi na saka mayafina na fita har police station don in bi ba'asi, saboda na san irin waɗannan ɗan ana kawo su da yawa. A shekara 11 ce aka samu, ya fi wata 6 ana fyaɗe da ana namiji a unguwa ya mai da ita kamar matar shi. An samu an kai abin nan police station, iyaye sun je police station, amma wai aka samu wai mai unguwa ya zo da ragowar mutanen unguwa, wai ana ba wa iyaye haƙuri kuma gashi akwai kuɗi da za a ba su. Yaya za a yi a ce an wa 'yar shekara 11 fyaɗe, iyayenta sun sarar da haƙƙinta, a ce kuma ita gwamnati ba ta damu ba? Ai ya kamata a ce ita gwamnatin ta ce ita ba ta haifa wannan haƙƙin ba, saboda an samu confession, an samu mutum ya ce ya yi yadda ya yi, shi kuma mai unguwa shi ma a durƙufar da shi a yi masa hukunci. Me yasa zai ba da mai haƙuri akan irin wannan? A duk lokacin da aka ce an kau da ido akan abin da ya kamata a ce an yi magana akan shi. Akwai abin da ko a asibiti ka je emergency ne, kuma a gwamnatance akwai abin da shi ma emergency ne, yanzu ya kamata a yi shi kuma yanzu ya kamata a zartar da shi. To ni ina jawo hankalin gwamnati ta dawo da hankalinta kan iyali, saboda wallahi sai an sami iyali wadda take ingantacciya za a sami ci gaba.
Wakili Musulmin Muni Barma ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Niger.
Ni Alhaji Bukar Musa ne, tayar da annan kwalejin Maryama. Lalle a Niger bana shekarar da muke ciki tana da nauyi da yawa. Mutane da dama sun kewaya cikin ƙasa sun ga abinci ba ya je jama'a ba. Kina abinci ba ya shige jama'a ba, mu muna roƙo ga gwamnati in yana ji ya dibi hankalin talakawa a taimaka musu, saboda talaka yau akwai wanda ka tashi ya kwana bai da dalla cikin aljihun shi, in bai da dalla kuma gobe ya tashi bai da dalla ya in bai da dalla, sai kuma tsala duk ba ta kai ga wannan ba, ga latizo mai gidan kanshi. Akwai wani latizo ya yi ƙarin shi tai cewa ni taimaka min, wani taimaka min, akwai wuya gare shi. Amma akwai waɗanda ba su da kunya, suna da shi su tafi su yi tsaye su ce a basu, ba su da shi su tafi su yi tsaye su ce a basu. In gwamnati yana jina ya taimaka mu talakawa, ya yi ƙoƙari ya samu abinci daga waje ya sai da mutane da rahusa. Sannan kuma harkoki sun riga sun yi nauyi, kuma ga harkar taxi da an ka ɗora mutane, kuma ga harkar ƙyan makaranta. Ƙyan makaranta muna son in akwai hali a taimaka musu, a biya musu abin da za su yi karatu tsakani da Allah, sannan a taimaka ma likita kuma. Kaga akwai likitoci waɗanda annan suna aiki, mutum ya zo ba ya da lahiya, maimakon su kula da shi sai ka ga su yi tabbaton shi. Shi kuma yana nan yana mace ya taho dan wurin a taimaka mai na. Akwai waɗanda yanzu wallahi saboda ba su da kuɗi suke ajiyun su sai su mutu gida, ba su da iya saboda mi, saboda ba su da kuɗin da suka zuwa a rubuta musu ordinance ku sai ku sayo. In ko baka da kodala suke ajiyun ka, ka taimaka likita an ka rubuta ma ordinance, ba abin da za a yi maka. Muna so a taimaka ko da mutum bai da lahiya, in ya zo ko da maganin nan na so guda ai mishi a bashi ordinance ya tai ya sayo, in ya sayo ya kawo mun suna so su ɗebe wannan da an kaso. Amma sai ga mutum ya taso ta wani likita baya da dala yau ba da ita gobe an rubuta mai ordinance, to shin ina zai tafiya da ita? Ina zai tafiya da ita? Ni ban gani ba. Nan maraya ko baka da shi wataƙila dai kana ganin mai shi, to kawai akwai lokacin da wallahi ka kai ka nema babu. To wanda bai da gashi da iyali shin kaka za a yi? A waye gari sai ka gama gidan, yana so bai so ya hita ya bar gidan, an bar mace da iyali. To in an bar mace da iyali shin menene matsayinta da ita da iyalin? Menene za su ci? Maganar lantarki. To ala kulli halin ana ƙara mutane kuɗin wuta, ana ƙara mutane kuɗin wuta, ilce wannan a ƙara mutane kuɗin wuta ya kyau. Ga mu can ana ba mu ita mai ɗan sauƙi-sauƙi, amma mu nan gare mu talakawa so aka kashe mu, a kashe mu ko kuma mu hasa da aiki da kuɗin. Sannan harkar ruwa, kuma ruwa namu na nan, ga shi yanzu ɗan kayan aiki da ɗan ruwa ɗan kaɗan sai ka ga an kama fuka ce wanda baka zaton za a kama ka ba kudi masu yawa.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2018 ta kasance mai amfani a gare mu duka. Dalhiri
kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.